السميع الأليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شي غبر كراتو اكشن وانا لتافي من البركة نا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم نا فضيلة الدكتور سعد بن يوسف أبو عزيز حفظه الله تعالى دعيكم الله يودام تاشي أكاراتون بير أتشوان لتاتي من البركة سنن درسي نبي أكار رهيور أبو بكر صديق رضي الله عنه. يو إذن ننتنا دي دي قسمنا قوم زوا قوم شادية قواتن المحرم شكرة تدبو ديا دري حدود أشرين دي بير. A yau da ikon Allah kusan a yammacin nan aka yi ta buɗe bakin azumi da aka yi na Ashura, muna roƙon wannan ibada da aka yi Allah ya karɓe ta, Allah kuma ya sanya ta cikin mizanin kyawawan ayyukanmu ga baki ɗaya. Wannan azumi, kamar yadda kowa ya sani hikimar yinsa, kamar yadda hadisi ya zo cikin Aljami As-Sahih na Imam Al-Bukhari rahimahullah, shi ne cewa rana ce da Allah ya tseratar da annabi Musa ya halakar da Fir'auna. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. حكم الينسشين يرانا تدى الله يسير تدى النبي موسى عليه السلام يحلك دى فرعون أتشير واتر دى سوجود جنسا. Annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yayi hijira daga garin Makka zuwa Madina, ya samu Yahudawa suna yin wannan azumi, wani wuri kuma hada Nasara suna, kamar yadda wata riwaya ta sarrafa haka. Sai yake tambayan mala'ika Jibril, a wata riwaya kuma sai yake tambayan su masu yin azumin menene hikimar yin wannan azumi. Sai suka ce rana ce da Allah ya tsirar da annabi Musa ya halakar da Fir'auna. Sai yace mu muka fi kowa dacewa da yin azumi a wannan wuni din. Sai zama yana yin azumin goma ga al-Muharram, sai sahabbai suka yi kirdado suka kula da cewa yau goma ga al-Muharram muna yin azumi, Yahudawa ma na yi, kuma ba mu saba musu ba. Sai ce la in bakitu ila qabilin la asumanna tasi'a, idan Allah ya rayar da ni zuwa ga shekara mai zuwa zan yi azumin tara ga wata na yi goma ga wata. Sai zama Allah bai rayar da shi zuwa ga wannan shekara mai zuwa ba. Amma dai wannan hadisi nasa iya nan a matsayin darasi gare mu cewa azumci tara da goma, riwaya ta Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta ce ana iya yin tara da goma ko kuma goma ga sha ɗaya. To wannan shi ne hikimar yin wannan azumi a wajen ahlus sunna. amma na kaman ga waɗanda suke da aƙida da shi'a a yau ba ranar azumi ne gare su ba, ba wuni ne na yin azumi gare su ba, sai dai kawai wuni ne na bakin ciki. Ahlus sunna suna farin cikin halakar da Fir'auna da tsiratar da Musa alaihi salam, shi'a na bakin ciki cewa ranar ce aka kashe Al-Husain a Karbala. Kula da wannan sai ya zama su duk da wannan hutowar zahirin nassi a fili na cewa a yi azumi a wannan wuni ba su yi, don bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Al-Husain an kashe shi a Karbala, kuma ya faru ranar 10 ne ga watan Al-Muharram. Wannan bakin cikin sai ya zama iyabinsu da cewa ba za su yi azumi a wannan wuni ba. To inda ake samun sabani har ga Allah, ko da ahlus sunna yana bakin ciki idan aka zalunci sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma na wannan bakin cikin ba zai sa kuma fa karantarwar annabin ya batta ba, tunda ya ce mu yi wannan azumi, to abin da yake dacewa da sunna shine a azumci wannan wuni din. A wurin aƙida shi'a a ranar za a na bakin ciki za a riga dukan jiki har ana faffasa jiki, jini yana zuba a jikin, kamar na a wurin sunna ba haka al'amarin yake ba. Muna da bakin cikin kashe sahabi a babin zalunci, amma na wannan ba zai hana mu yi aiki da hadisin da manzon mu a kayansa ba. Allah ya ba mu ikon tabbata akan aqidar sunna. To na biyu abin da ke kara mun sha'awa shine yadda ake yin azumi ranar Litinin, musamman irin wannan yau kaga mutane suna azumi amma na duk da haka suna daurewa su zo bakin masallaci suna bude baki. Da wannan ake iya gane dalibin ilimi mai neman ilimi da gaskiya da kuma wanda yake malalaci. Bil haqiqa idan mun karanta tarbiyyar magabata na kwarai, yin azumi bude baki ba zai zama dalilin da zai hana dalibin ilimi zuwa ga koyon karatu ba, saboda su ba wai bude bakin bane ma kadai. Duba Imam al-Bukhari rahimahullah akan tara al-Jami as-Sahih, iya tafiya a jeji kwana uku bai ci ba, kwana uku bai sha ba, yakan kai matsayin da yakan yi fitsari ya sha fitsari saboda kishirwa a rayuwa. Fitsari mutum zai yi ya dauki fitsarin ya sha yana murna saboda kuncin rayuwa na neman ilimi a bautawa Allah. Sa shikenan mutumin da ya same shi zai siyo abun bude baki ya zo ya ci shi a nitse, yayi bude bakin ya shigo masallaci fanka na kada shi, wannan ai ba cikin wani kuncin rayuwa yake ba, in mun kwatanta da wadancan bayin Allah rahmatullahi alaihi. Ci gaba da tarihi na Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu, a yau za mu tashi a darasi na biyu a cikin tarihinsa, darasi na biyar a cikin littafi da za mu tashi a yana. Al-Mawqif ath-Thalith, matsaya ta uku, daraja ta uku ta Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu, gudumawarsa ta uku wanda ya cikin rayuwarsa don kokarin nuna imaninsa zuwa gare mu ko kuma zuwa ga duk wanda zai karanta tarihin nasa. Yawmu wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam, ranar rasuwar manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi. Wani irin jarinta Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu yayi. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر يكلم الناس فقال اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس فقال اجلس يا عمر فتشهد وفقال أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت إن الله تعالى قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ولن حديث ابن عباس الله يكرمه ما سيدايتي أن أبا بكر رضي الله عنه lalle Abu Bakar Siddiq Allah ya kara masa yadda kharaja ya huto yawma tuwfi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ranar da aka dauki rayuwar annabin Allah manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi. Yadda kissa take, lokacin da Allah ya dauki rayuwar annabin sa Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu bai gida, ya tafi a wata riwaya aka ce ya je gona, a wata riwaya kuma ya tafi harka ta rayuwa. Sai labari ya riske shi ya dawa cewa Allah ya ɗauki rayuwar annabinsa sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu bai wata ba sai ya shigo gida ɗaki wajen annabin Allah sallallahu alaihi wasallam. sai sumbaci goshinsa sai yace tsif hayyan wa anta mayyitan, ka ji dadi ka samu nutsuwa na rayayye amma na alhali ka bar duniya. Bayan nan sai lulluɓe annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi. Daga nan aka samu cewa sunna ta karantar da mamaci da ake mara kyakkyawan zato musamman ya halatta idan ya rasu a sumbaci goshinsa. Dauki littafin Ahkamul Jana'is na al-Allama da Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alayhi. Bayan yayi wannan sai ya fito zuwa ga sahabbai. A lokacin sahabbai sun samu kayan su cikin halin kakani kayi, saboda akwai jama'ar da ba su yadda da cewa annabin Allah zai bar duniya ba. Akwai jama'ar da al'amarin ya zama ya tayar musu hankali, yaya za a yi a ce annabin da Allah aiko yau ya mutu ya bar duniya, in dai haka ne to ina addinin zai je shi. Baya ga nan sai ya fito wa Umar yukallimu an-nasa, lokacin kuma Umar radiyallahu anhu ya cikin jama'ar da hankalinsu ya tashi, suke yi wa mutane magana, suke jan hankalin jama'a akan wannan al'amari na cewa su ba su yadda annabin Allah ya mutu ba. Wannan shine ainihin foundation na sabani a musulunci. Babu abin da ke zama zahiri a duniya irin mutuwa, amma dai ga sahabbai sun rabu biyu, wannan sun ce ya mutu, wannan sun ce ba gaskiya bane bai mutu ba, iyalin da ransa. Umar yana yi wa mutane magana, idan muka duba kasa abin da yake fada, wa min aqwalihi, daga cikin maganganunsa yana cewa inna rijalan minal munafiqina, lalle wasu mutane daga cikin munafukai yaz'umuna, suna riyawa, anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam tuwfiya, lalle manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi an dauki ransa. Kaga girman magana sai yake munafukai ba. Wa inna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam ma mata, amma na manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi bai mutu ba, walakin zahaba ila rabbihi, a ya tafi wajen ubangijinsa ne, kama zahaba Musa ibn Imran, kamar yadda Musa ibn Imran ne je ganawa da Allah a wajen dutsen Tur kenan. Yadda kuka san Musa ya je ganawa da Allah ya bar mutanansa, to shi ma tafiya ganawa da Allah ya ba mutuwa bane. Wallahi yace na rantsi da Allah na yarji anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi zai dawo. Falyatafa anna aydi rijalin, zai kuma yanke hannayen mutane, wa arjunahum, da kuma kafafuwansu, waɗanne yaz'umuna, wanda suke riya annahu cewa shi mata ya mutu. Kana hadha, ya faɗi wannan ne min waka'il mufaja'a, saboda aukuwar tashin hankali da ya zo masa babu zato babu tsammani. Bai tsammanin annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi zai bar duniya, to yanzu ya tabbata ya bar duniya, wannan tashin hankali shi yasa ya furta wannan magana din. Umar Abubakar Siddiq radiyallahu anhu bayan ya shiga wajen annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi, ya fito sai ya zo samu Umar yana yi wa mutane magana, iya faɗan wannan maganganun cewa wasu munafukai sun ce annabin Allah ya mutu, duk wanda ya faɗa in annabi da zai yanke hannunsa, zai yanke kafarsa. Faƙala ijilis, ya Umar yace ka zauna, ya kai Umar muna roƙon ka zauna kada ka tada hankalinka. Fa'aba Umar an yajilisa, Umar sai ya ki zama. Faƙala ijilis, ya Umar yace ce wa zauna Umar, sai Umar yake zama bakinsa nawa biyu, yana cewa ya zauna bai zauna ba. Sai Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ya hikima ta dattawa, fata shahada, sai ya koma gefe fara innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, ya ce masa ya yi shiru, bai yi shiru ba, zauna ya ki zama. To idan ka ci gaba da bashi haƙuri sai a samu musifa da tafi kowace girma tsakaninku, sai kan al'umma ya rabu. Sai ya rabu da shi a wurin, sai ya koma gefe kawai ya bashi, shi yana magangano. Sahabbai na ji ya koma gefe yana innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu, sai aka bar Umar bin al-Khattab, sai aka taho gillinsu aka tazo. Wannan shine hikima, duk lokacin da kai wa mutum a cikin jama'a ya tada hankali, yi shiru yake shiru, koma gefe ka fara mukaddima, kana fara magana da ikon Allah, duk mutum mai hankali zai dawo gare ka. To wannan kawai shine abun da yi. Na'am, tayyib. Faƙala, sai yace amma ba'adu, baya da haka sai ya ɗauko wata magana mai girma. Faman kana minkum ya'budu Muhammadan, duk wanda ya kasance a cikinku yake bauta wa Muhammad, fa inna Muhammadan qad mata, lalle Muhammad ya rasu ya mutu sallallahu alaihi wasallam. Amma na wa man kana minkum ya'budu Allah, wanda ya kasance a cikinku yake bauta Allah, fa inna Allah hayyun la yamut, lalle Allah rayayye ne baya mutuwa. Dalili shine akwai jama'ar da suna dab da su yi ridda dan annabin Allah ya rasu, suna gabar cewa za su bar musulunci. An fara wannan maganganu, in dai zai mutu mu mun bar addinin Allah, bayan fa ana karanta Qur'anin Allah dan innaka mayitun wa innahum mayitun. An karanta cewa in zai rasu, amma na da al'amarin ya auku a lokacin da ba a zato, sai hakuri ya gagara tabbata tare da su. Sai ce to wanda yake bautawa Muhammad, to yau Allah dauki rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam. Amma na wanda daman ba shi yake bautawa ba, Allah kake bautawa, to ka sani Allah rayayye ne baya mutuwa. Inna Allah ta'ala kana, sai sake cewa Allah ya ce, inji Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, wa ma Muhammadun, Muhammad bai kasance ba, illa rasulun, sai dai manzo, kadi khalat min qablihi ar-rusul, wanda manzanni sun wuce gabanin zuwansa. Shi ba komai bane sai dai manzon Allah, manzanni sun zo sun wuce gabanni, shi ma ya zo shi. Akwai manzanni da suka wuce kaman wa aƙalla dai wanda zahirin Qur'ani ya kira mana nawa guda 25, fi tilka hujjatuna minhum thamaniyatun min ba'di ashrin wa yabqa sab'atu wa hum dhulkiful hud shu'aib salih wa kadha sawa in ka dauka wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumi, an kawo guda nawa nan, guda 18 a cikin wannan ayoyi kadai, guda 18 ne, kuma guda 7 sai ka tsinto su a cikin Qur'ani. Guda 7 din su ne wanda ba kira ba wanne da wanne, Dhulkifl, Hud, Shu'aibu, Salih, Sewa, Idris, Sewa, Muhammad, Sewa, Ajemana, Why? Why? Akwai Yunus, Salih, jazakallahu khaira. Idan ka dauki wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka alimun hakim wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl, zaka samu Allah ya kawo guda 18 a wurin. Bayan nan kuma sai guda 7 zaka tsince su a cikin Qur'anin Allah, in ka hada guda 25 a cikin su wanda zahirin Qur'ani ya kira cewa bai mutu ba kwaya ɗaya ne wa kenan, Isa alayhi salam, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum, shi kadai ne Allah ya toge, ko ma bayan su babu wanda Allah ya toge mutuwarsa. Sai yace to idan ya rasu, afa in mata, idan ya mutu, au qutilan qalabtum, ko kuma aka kashe shi, mata wannan shine mautun tabi'i, mutuwa ta tabi'a, mutun ya kunta ya jinya, au qutila, ko kuma aka kashe shi a filin yaki, in qalabtum ala aqabikum, za ku koma zuwa ga kan digadigen ku na kafirci ne, wa man yanqalib ala aqibaihi, duk wanda ya koma kan digadigen sa na kafirci, falan yadurra Allah shay'a, ba zai cutar da Allah da komai ba, wa sayajizallahu shakirin, da sannu Allah zai saka wa masu gode masa. Sai karanta wannan aya, ashe ayar sai zama daman darasi take barwa na cewa akwai ran da annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi zai bar duniya. In ya bari za ku tabbata addinin ne ko za ku koma da baya? Sai dauko wannan aya ya karanta, abinda zai baka sha'awa duk cikin sahabbai ridwanullahi alaihim ajma'in, babu wanda bai samu kansa cikin halin kakanika yi na rudewa ba sai Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, shine yake controlling kansa da wannan musifa da ta auku musu a lokacin, amma sauran kowa shi da cikin halin kakanika yi. Kana yace wallahi na rantsa da Allah, inji Ibn Abbas, duba sanin sa na Qur'ani, yace laka annan nas, kai ka ce mutane, lam ya'lamu, ba su san, anna Allah azza wa jalla anzala hadhihi al-ayata ba, ba su san cewa Allah ya saukar da wannan ayar ba, tare da sun karanta Qur'ani, sun haddace sun san ma'anarsa, amma na kai ka ce babu wanda ya san da ayar Qur'ani, hatta talaha Abubakar, har sai da Abubakar ya karanta mai ta wannan filin da ake cikin tashin hankali. yana karanta sai hankalin kowa ya dawo gare ta sai gane fa ashe daman Allah ba da wannan labari a Qur'ani din fatalaqaha an-nasu kulluhum yace sai mutane gabaki dai kowa ya riki wannan ayar fama nasma'u basharan minan nasi illa yatluha ba mu jin wani mutum fama nasma'u basharan minan nasi ba za mu ji wani mutum daga cikin mutane ba iya tafiya illa yatluha fa sai na karanta ta cikin garin Madina وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ينا كرنتاتا wannan fili sai kowa ya dauke da cigaba da karantawa cikin gari ana yawo da ita na'am قال ابن شهاب الزهري asalin sunansa Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdullah ibn Shihab az-Zuhri أخبرني يتي يا بني لاباري سعيد بن المسيب واتو سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب للي عمر بن الخطاب رضي الله عنه الله يكرم سيدا قال يتي والله نار سيد الله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها الأمر بكفن سيبا حرس لوكة نجي أبا بكر يا كرن تونن آية فأكرت سيلجواني تيو hatta ma ka killuni rijlaya har san da nake matsayin da kafafuwa na guda biyu ba za su iya dauka na ba yana karanta ayar sai naji wani ciwo ya lulluɓe ni gabaki daya na gamsu da cewa yanzu annabin Allah ya bar duniya shine wannan ciwo da ya dame da ni ban yadda ya mutu ba ana karanta ayar sai mutun ha ai Allah ya bada labarin zai rasu shine yace sai naji wannan ciwo ha na kai matsayin da kafafuwa na guda biyu sun gagara daukana wa hatta ahawaitu ila al-ardi har san da na koma zuwa ga kasa bi ma'ana na zauna na gagar tsayawa wa araftu hina sami'tu hutalaha sai na fahimta lokacin da naji ya karanta ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kadimata cewa lalle manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi babu kokonto ya bar duniya amma na duk dattawan sahabbai kowa ya samu kansa cikin halin kakani kai kuma ko a yau idan baka tsammanin labari sai labari yazo maka da zafi zuwa gare ka in ba kai hakuri ba sai ka samu kansa cikin halin kakani kai shi yasa dan adam idan yana bukatan controlling kansa a koda yaushe al'amarin da kake ganin idan ya faru zai tare ma hankali ka rika tsammanin a koda yaushe zai iya aukuwa daga cikin mafi girman labarin da yake komai ta da hankalin dan adam a duniya shine a kawo masa labarin mahaifiyar Charles babu duniya kusan nan kusa babu labari mai ta da hankali na tabi'a da ɗan uwantaka a jiki irin wannan kula da wannan kar ka zauna ka dauka cewa a duniya za ta tabbata in ka rabu ne ta karka kaddara a zuciyarka cewa Allah na iya kaddarawa kafin na dawo Allah ya dauki rayuwarta ko kuma kafin na dawo ni Allah ya dauki rayuwarta ya batta duk labarin da kake ga zai tar ma hankali in dai addini yana cewa mai aukuwa ne to ka rika tsammanin faruwar sa da ikon Allah in kana tsammanta faruwar sa idan yazo Allah zai baka ikon hakuri a kai amma na koma ta kake da shi kai shekara 1 2 3 da ita baka taba tsammanin za ta bar duniya ba ran da aka ce ma ta rasu ba zato ba tsammani sai ka samu hankalin halin kakanin kai amma ka rika duba yadda kake kaunarta take kaunar ka kaddara cewa wata ran fa ba ka tare ko Allah ya dauki rayuwarka ko ya dauki nata kaddara yau na dawo gida an ce babu ita sai ne idan kana duba ba mai yawa bane sai ka gamsar da kanka cewa ashe abun zai yi kawai kaddara yanzu na koma gida na samu gawa ta tare su to me zan yi to sa wannan a biki yana taimaka mutum duk girman labari in yazo ka yi hakuri a kayan sa shi yasa dan wannan hikima da kuma wasu hikimomin da bamu iya riskan su Allah ya saukar da wannan aya wa ma muhammadun illa rasulun qad khalal min qablihi ar-rusul mun fahimci wannan da kyau tayyib al-mawqif ar-rabi matsaya ta hudu jarunta ta hudu ta abubakar siddiq Allah ya kara masa yadda gumurzu da ya buga don kokarin kare addinin Allah ayyamur ridda kwanakin da aka yi ridda aka bar musulunci kwanakin da jama'a suka yi ta bata imaninsu suna komawa zuwa ga kafirci a wannan lokacin wata irin jarinta Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yayi malam yace lam tamdi ayyamun ma'dudat ala wafati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kwanaki da yawa ba su wuce ba bayan rasuwar manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi bi ma'ana ala wafatir rasul bayan rasuwarsa hatta ishtabaka al-islam har musulunci ya shiga cikin halin duhu ishtabaka shine bi ma'ana khalasa hadzul bi ma'ana shine wani abu na duhu ya shigo cikin musulunci rasuwarsa da ƴan kwanaki kadan ya bar duniya musifar farko sai ga duhu ya fara aukowa musulunci fi sira'in a cikin illa sananniya rahibin kuma abun tsoro na wannan illa din ma'al wasniya tare da jama'ar da ke bautawa gumaka allati awadat hal hayatu fujatan wanda rayuwa ta jawo wannan al'amari na wannan masu bautawa gumaka babu zato babu tsammani rasuwarsa da kwanaki kaɗan sai ga musulunci cikin wani halin kakani kayi tare da alwasiniya masu bautan gumaka wasalibiya tare da kuma da ƴan salibiya su ne crusaders kuma su ne jama'ar da suke ƙoƙarin yaƙi wajen ƙwato garuruwan da musulmai suka ci a hannun kafirai don koma a ƙarƙashin daular kafirci to wani sai ya ce wa ainihin salibiya to sai ga ainihin wasu suna yaƙan musulunci masu bautawa gumaka ga kuma ƴan salibiya garuruwan da aka yaƙo aka karɓo a hannunsu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu sun ga ya bar duniya to aikinsu na gaba bari mu ƙwato garuruwan mutum da shi ya rasu sannan kuma ar-rabida as-salibiya ar-rabida salibiya masu ƙwato garuruwa a hannun musulmai da aka ƙwace musu ar-rabida su kuma su ne bakiyatu hamalatul hujja jama'ar da suka saura suke ɗauke da hujja na ilimi bi ma'ana jama'ar da wani annabi ya wuce sai suka rike shari'arsa bayan wani annabi ya zo sai suka ki karɓan shari'ar annabin da ya zo sai suka rike shari'ar annabin da ya riga yesu sai dai kuma cewa suna tarayya da jama'ar da suka karɓi wannan dokar wannan annabi ta wani ɓangare ina fata an gane su ne kamar wanda suke rike da abun da Isa alaihi salam ya zo da shi sai ga akwai abun da suke karantarwa addinin Allah karantar kamar hududi to su ake cewa ar-rabida wanda suna rike da hujja na wani annabin da ya riga yesu fi shimalil jazira su kuma sun nufo musulunci ta ɓangaren arewacin jazira wato ta ɓangaren arewacin ƙasar Saudi Arabia abunda suke tamna udkhula fil islam suna hana kowa shiga cikin musulunci wa tahbitu bi ayatihi bil quwwa suna tunkuda duk wani da'awar musulunci da ƙarfi ba da hujja ba in zaka shiga addinin Allah sun ce tunda annabin musuluncin ya bar duniya to da ƙarfi ma ba za ka shiga addinin Allah ba kaga mushkila biyu sun auko kenan na farko ƴan alwasiniya masu bautan gumaka na biyu ga ƴan crusaders dukkaninsu sun nufo kan musulmai ga musulmai a halin kakani kayi annabin su ya bar duniya wasu sun gagara hakuri da rasuwa suna cikin halin kakani kayi ga kuma abokanan gaba ta kowane bangare za su ci su da yaƙi a lokacin ake bukatan dattawa qala al-imamu adh-dhahabi Allah ya masa rahama yana faɗa cikin littafin sa nasiru alamin nubala wace lamma ishtaharat wafatun nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da rasuwar manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ta shahara bin nawaki a dukkan bangarorin garuruwa kowane irin bangaren garuruwa labari ya isa cewa ya bar duniya irtaddat tawa'ifun kathiratun min al-arab anil islam tawa'if bangarori kathira masu yawa min al-arab daga cikin larabawa irtaddat sun yi ridda anil islam sun bar musulunci sai ka ji wancan garin a ce kashi 20 cikin 100 sun koma kafirci can garin kashi 40 cikin 100 sun koma kafirci can garin kashi 10 cikin 100 sun koma kafirci to da wanne za ku ji damuwar annabin ku ya rasu ko kuma da gayyato jama'a zuwa ga dawowa da addinin ko kuma za ku ji ne da kokarin yakar masu kokarin zuwa su shigar da duhu ga musulunci musifa ta kowane bangare wa mana uzzakata suka kuma hana zakka suka ce ba za mu ba da zakka ba fa nahaba abubakar liqitalihim abubakar siddiq radiyallahu anhu nahaba sai miƙe liqitalihim dan ya yake su wannan na dan bada kissa kadan ran da muka fara karatu bayan rasuwar manzon Allah me suka yi faro aka ce su bada zakka suka ce ba za mu bada zakka ba mun san aya sukutun da guda a Qur'ani da Allah yake mana khub min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Suka ce a wannan ayar Allah ya ce khub wa fa'iluhu damirun mustatirun takdiruhu anta ya rasulullah. Kai Abubakar, idan kana so mun baka zakka, ka kawo ayar da Allah yake khub anta ya Abubakar. Wannan jama'ar ba jahilai bane, ba wawaye bane, makaranta Qur'anin Allah ne, mahaddata Qur'anin Allah ne. Kana karanta aya za su gaya maka an saukar da wannan aya rana kaza, ga watan kaza, a shekara ta kaza, a lungu kaza, a cikin gari kaza. Aka ce yaki suka ce muna jira. An jagorantar da Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, duk da wannan ya miƙe zai yaƙe su. Kawai sai miƙe shi sai yaƙi. Musulunci ya samu kansa cikin halin kakanika a lokacin. Ga musulmai sun gagara hakuri da musifa da ta auko, ga masu bautan gumaka na yakan musulunci, ga crusaders na kawo musulunci hari, ga musulman suna ridda sun bar addinin Allah, da wanne za a ji? Fa ashara alaihi Umar wa ghayruhu an yaftira an qitalihim. Sai Umar da kuma wani Umar, wasu daga cikin sahabbai kenan, suka masa nuni da cewa kada ka yake su, kar ka yi yaki, ka bar su kawai. Fakale ya ce wallahi na rantse da Allah, lau mana'uni iqalan, inda za su hana ni zakkar sadakar ɗan raƙumi, au anaƙan, ko kuma ɗan akuya, kanu yu'adduna ha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wanda sun kafance suna miƙawa zuwa ga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi gabanin yabar duniya, laqataltuhum ala man ihayati, na rantse da Allah sai na yake su akan hana wannan zakka. Yace ba gudu ba ja da baya, in za su hana ni zakkan dan akuya ko dan raƙumi wanda da suke bayarwa, yace sai na yake su. Ana iya fasara iqalan da dan raƙumi, ko kuma iqalan shine yar karamar zakka da ake bayarwa karshen shekara. Na'am. Fa kana Umar, Umar ibn al-Khattab yace kaifa tuqatilun nasa, sai ya za a yi ka yaƙi mutane. Wa kad qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, kuma bayan manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi, yace umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah. An umurce ni na yaƙi mutane har sai sun ce babu abun bautawa da gaskiya sai Allah, kuma Muhammad manzon Allah ne. Faman qala ha, kuma annabi yace duk wanda ya fade ta, asama maluhu wa damuhu, dukiyarsa da jininsa sun kubuta, kada a taba su, illa bi haqqi ha, sai da haƙƙin musulunci. Kaga wata mushkila ta auku, ana wata ga wata kenan. Za a tausaya sahabbai a wannan lokaci, za a ji da ainihin masu bautan gumaka da ke yakansu ne, ko da wanda suka yi ridda suka bar addini, ko kuma da jama'ar da suke kokarin hana shiga addinin Allah da ƙarfi, ko kuma da wannan musifa in ba a ci. Su wanda suka hana zakka, su kuma a cikin su bangare na kudi ne, su sun yadda su musulmai ne, amma sun ce daga manzon Allah ya bar duniya kawai shikenan, ba maganar zakka, har duniya ta kare kawai. Wannan shine matsayin su. Kaga wata wuta ta kunnu, ga kuma wanda kansu ke hadin yanzu kan ya haƙi shiga cikin wani halin kakanika yi. Wa hisabuhu ala Allah, kuma annabin Allah yace hisabin sa na ga Allah duk wanda ya faɗi wannan. Kuma wannan mutane sun ce la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah. Fa kana Abubakar, Abubakar yace wallahi na rantse da Allah, la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakati, sai na yaki duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka, duk wanda ya bai zakka bai, wanda ya bada zakka bai yi sallah ba zan yake shi, duk wanda ya sallah bai bada zakka ba zan yake shi. Sai faɗi wannan magana, yace fa inna zakata haqqullahi, ai zakkar haƙƙin Allah ne. Haqquna fa inna zakata haqqul mali, ai zakkar haƙƙin dukiya ne. Wa kad qala illa bi haqqiha, to yanzu abun ya koma fiqhun hadisi. Sai Abubakar Siddiq yace ai annabin Allah yace illa bi haqqiha, za a yake su amma na sai dai da haƙƙinta, ita wannan kalmar shahada. Kala Umar, sai Umar yace fa wallahi na rantse da Allah, ma huwa al'amarin bai kasance ba illa an ra'aytu Allah, sai dai kawai na ga lalle Allah sharaha sadra Abubakar lil qital, ya yaye kirjin Abubakar ne da cewa da ku gane cewa yin yakin shi fi alkhairi a lokacin. فأردت أنه الحق سينا قانا أبن أبكر جفرا جفياني يا تصي يا تيم زمشي هذا وانا موتا عن كشيتا ما دليلي أنت إلا بحقها ذا كيس ده حق كلمة شهادة تو أي دقتكين حق كلمة شهادة أفي زكا حديث دي كاو شي عمر بن الخطاب ده شي أكف بوجي أكنسا سيتي تو سينا قانا أبن ديكي نفي الحق وانا جفياني ينزو فإن ذا أنكش وانا موتا كي يا حبيب رواه البخاري ومسلم وغيرهما امام البخاري ده مسلم ده واسن سو روايته wannan Allah ya musu rahama gaba daya a lokacin me yake faruwa wa aqada radiyallahu anhu al alwiyata sai Allah ya kara masa yadda ya kulla al alwiya shine rantsuwa na rantsi da Allah ya kulla rantsuwa ya kulla alqawari lil qital nayin yaki ala jami'il jabahat akan dukkan bangarorin wanda suka ki addinin Allah subhanahu wa ta'ala kowanne gari suke za a ji a yake su kawai sai aka kulla aka fara hada rundunar yaki a wannan yakin an doka yaki an yi yaki da alal akalli an kashe mahaddata qur'anin Allah a bangaren sahabbai mutum ɗaya ɗaya mutum 70 wanda suke da tilawar qur'ani suka ji daga bakin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi koya musu Qur'ani mutum 70 sun rasa rayuwarsu wata ruwaya take mutum 72 sun bar duniya banda sauran jama'a dake da haddin ido 10 ko 20 ko 30 ko 40 ko 50 wannan mahaddata Qur'anin Allah da ake ji da su an rasa 70 da yankai take da aka yake su aka doka yaki sai suka gane sai suka dawo suka ce za mu ba da zakka yanzu tukunna suka jara aka ci gaba da tafiya amma dai waɗancan bayan Allah an rasa su kaga shi yasa muka fara da hadisin innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira duk wanda ya rayu a cikin ku zai ga sabani da yawa sai yace fa alaikum bi sunnati ina horon ku da bin sunna da kaga sun koma zuwa ga sunna an yi sabani illa bi haqqiha an yi tafaki akai wannan shine hadisin da muka yi shimfidi karatun farko akai sa na'am ولم تشهد السهراء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مثيلا لهذه المعارك الطاهنة قروروا سهرارولي سهارا كلا كلا حتى أزامني أتكرر أيواء النبي سيراد أمينتم الله صبتا قريشي بتشيد إلن ونن المعارك قمرزو الطاهنة نياكيبا hatta zamanin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ba samu irin wannan musifa ba ko an samu sai ka ga mun yakin da aka yi tsakanin musulmai da musulmai a zamanin sa sai ka ga mun idan ma an samu sabani yaushe aka yi yakin da aka kashe mutum biyar ballantana wanda aka kashe mahaddata Qur'anin Allah 70 shi yasa mallan yace har annabin Allah ya bar duniya shi ma bai ga irin wannan musifa na sabani ba sahabbai kuma gashi ya auko musu jama'ar da ku ake saukar da wahayi gare ku tare jama'ar da kuke sallah a masallaci tare kuke hada sahu tare kuke taimakekeniya wajen yakar makiya addinin Allah yau kun zo kun ja daga wannan bangaren ya fito wannan bangaren ya hudu ana gumurzu a kai akwai musibar da yake wannan a duniya ko a yanzu babu tashin hankali mai muni a duniya a ce ga musifa ta uku tsakanin ahlus sunna saboda ko da yaushe matsalan cikin gida ta fi muni akan ta waje saboda a yanzu da aka ce ga wata matsala ta hauko wa ahlus sunna ya fi komai sa da hankali Allah ya tabbatar da mu akan addini don haka yace ko rayuwar annabin Allah bai ga irin wannan ba a cikin rayuwarsa gashi dai an zo an yakin saban da fa rayuwarsa kawai wanda kai yayi muni fa shine tsakanin muhajir da al-ansar na alam ajirkum dallalan fa hadakum Allahu bi wa kuntum mutafarriqina fa'allafakum Allahu bi wannan shine mafi girman sabani anan ma babu komari a cikin sa kawai bakar magana ne auku tsakani wannan shine sabani da suka gani samanan kuma an buwa ni gobe na'am yace faqad tas'at mayadinaha haqiqa wannan gumurzo din ya gane dukkan garuruwa wata tabat amdadaha wannan gumurzo ya shiga dukkan lunguna dukkan tituna ya kewaye shi wa fadahat magharimaha kuma wannan gumurzo din kalman fadaha shine nauyeyen bashi wannan gumurzo ya nauye ya bashi akan wa magharima ha jama'ar da ake bi bashi suwa kenan kafurai yakin da aka buga ya nauye bashi akan jama'ar da ake bin su bashi su ne wanda suka ji addinin Allah mun gane wannan wa kafara bahayaha kuma an karya kowane bangare wato kenan karya kowane bangare ya yawaita bahayaha shine kowane sai sun shiga halin kakanuka yi a yakin kowane bangare an musu asara to wannan ya yawaita tsakanin su sai malan yace illa annar rijala sai dai lalle mazaje allazina wanda rabbahum muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda muhammad tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya musu tarbiyya walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun sai dai mazajen da muhammad ya musu tarbiyya sallallahu alaihi wasallam ala ma'rifatil haqq akan sanin gaskiya wal fina'i alaihi da kuma lalacewa akan gaskiyar ko za a mutu a tabbata akan gaskiya sadaqullaha fi amalihi sun yi wa Allah gaskiya cikin ayyukansu aw saddaqullaha sun gaskata Allah fi amalihim cikin ayyukan nasu tarbiyyar da aka musu sun tabbata akan su fa nahazu sai suka miƙe su wannan sahabbai da suka tabbata akan addinin Allah ka'atal abtal kalman a'ata shine tsofaffin abubuwa sannan al abtal abubuwa da suka lalace sai suka miƙe kai ka ce tsofaffin lalatattun abubuwa ne saboda sahabbai suna cikin shekarun tsufa a lokacin bil asqalil bakina wanda suke tsofin abubuwa suna dauke da al asqal ababe masu nauyi al bakida masu gajiyarwa yadda ka san ka dauki dattijo mai shekara 100 ka ce dauki garwar ruwa guda 4 ya kai daga nan zuwa bakin masallaci to haka suka samu kayan su gashi dai saboda tarbiyyar da aka musu na musulunci sun waye gari sun zama tsofaffin abubuwa wanda rayuwarsu ta zo ƙarshe amma na sai suka daure wajen yin yaƙi suka ɗauki wannan yaƙi duk da nauyinsa da kuma gajiyar wanda yake da shi suka ce za su yaƙi don kare addinin Allah wani hadu suka miƙe kenan allati ramu biha wanda suke ɗauke da wannan abubuwa masu nauyi suka yi jifa da wannan abubuwa din wato kenan yaƙin da suka tinkara da makaman da suka ɗauka a kan kafaɗinsu da irin nauyin yaƙin da musifar da ke cikinsa kai ka ce ka samu dattijo ne da ya gama tsufa ka ɗora mai kayan nauyi a kayansa amma duk da wannan sun daure sun ɗauki kayan nauyin kuma sun yaƙi da shi din magana ta fito tayyib wadarabul wasniyata fil jazirata suka jaki wannan masu bautan gumaka din da suke cikin kasar jazira da kuma kewayenta dukan da darbatan duka kafirar wanda ya karya faqaraha gadon bayan masu bautan gumaka din wa atasarat ruhaha kuma ya cire rayukan masu bautan gumaka fa hamadat ila al-abad sai aka kore su suka koru wanda babu tsammanin dawowa cikin wannan koruwa din wa daradin rumana anil hudud suka koru kuma waɗannan kafirai rumawa da suka kewaye garuruwan garin madina wanda suka suka kewaye yan sadibiyya su ma duk sabai suka kore su a wannan gaba sai ya zama da ikon Allah kowace musifa ta kwanta na farko sabani da Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu an yi mai an magance wanda suka hana zakka an yi mai sun gamsu sun dawo an hada kai na uku masu bautan gumaka an karya gadon bayansu na hudu wanda suka kewaye garin madina an kwace musu garuruwa ko kuma suka zo ce wanda a kwace garuruwa yanzu an kore su to shi yasa babu dama mu yi imani Allah bai jarrabe mu ba wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa nakasin min al-amwali wal-anfusi was-samarat wa bashiris sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun Allah yace mutane suna zato mu basu kawai dan sun ce sun yi imani ba za a jarrabe su ba a'a idan kace kai ne sai Allah yace in kai din kai wane ne labudda sai Allah ya jarrabe ka tayyib wa kasaru shaukatal murtaddin suka karya karfin jama'ar da suka yi ridda fa adaman ada ila alislam wanda zai dawo zuwa ga musulunci ya dawo ya sake miƙa kai zuwa ga musulunci ya musulunta
wahal ya musulunta wa halaka man halaka ba'idan anhu wanda zai halaka ya halaka iya mai nisa da musuluncin ba ruwansa da addini yace wa ma hiya illa sanawat kala'il wannan fa bai wuce ba sai dai ɗan shekaru ɗan kadan abin ya faru daga rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan shekaru kadan ga musibu sun yawa katakata hatta kana al-islamu mil al-barri wal bahr har musulunci ya kasance cikon ya cika albar shine kan tsandauri wal bahar da cikin kogi duk inda baka tsammani musulunci ya shiga mil as-sam'i wal basar ya cika duk abun da kunne yake ji a duniya ba a kiran komai sai musulunci wal basar duk abun da ido ke gani ba abun da yake gani a duniya sai musulunci bainama ashatil adyan al-ukhra ala hamish al-haya a lokacin da sauran addini suka waye gari suke rayuwa cikin mafi munin rayuwa saboda musulunci ya koma kan karfin sa na da wannan musifa da yake kun Allah ta kwanta to kullun wannan ke bayyana mana babu yadda zamu yi mu yi addini Allah bai jarrame mu ba a cikin kowace al'umma idan Allah ya dauki jagora da ake respecting fere kowanne babu kokonto sunna ta Allah ne sai ya jarrabe wannan al'umma da duk jama'ar da ke taruwa sai Allah ya jarrabe al'umma idan aka dauki shugaban ku to sai Allah ya jarrabe ku sai dai idan kun yi hakuri ku tabbata akan addinin Allah ku ci jaraba ku kuma yi nasara a musulunci idan mutum yayi wasa sai kuma ya waye gari ya ga wani babu babu addinin ga jaraba ta zo kuma ya fada cikin ta mafi jarraba wanda Allah yake wa al'umma a yanzu shine daukar rayukan manya-manyan malaman duniya shine yadda Allah ke jaraba mu yanzu a duniya mu ga hadisi a Bukhari hadisi na 100 annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yake cewa ne إن الله لا يقدر العلم انتزاء ينتزئه من العباد ولكن يقدر العلم بقدر العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وأن هي أعظم مصيبة التي تقع على المسلمين شيني الله يركض أوكا رايكا من يما لمن دنيا أشكرنا أوكما لمن دنيا دا أكرسا ga irin su Sheikh bin Atiyya ga irin su Sheikh Muhammad Nasir al-Albani rahimahullah ga irin Sheikh Muhammad Salih al-Utsaimin rahimahullah ga irin su Sheikh Abdullah Abdul Aziz bin Bas rahimahumullah ga sunan da yawa a duniya wanda ma baka san su ba amma dai duniya na amfanuwa da su to kowanne malami Allah ya dauki rayuwarsa a duniya sai Allah ya jarrabe al'umma haka duk jagoran da Allah ya dauki rayuwarsa sai an samu jarrabawa abun da yake da kyau shine duk lokacin da musifa ta auko mana to mu nutsu mu koma zuwa ga qala Allahu qala Rasulullah wannan shine mafita duba da ta auko aya kai Abubakar Siddiq ya karanta radiyallahu anhu aka samu nutsuwa anan za a yi yaki hadisi daya a karanta da aka tabbata akan sai aka yi mai sai aka samu solution na rayuwa al-mawqiful khamis matsaya ta biyar jarunta ta biyar darasi na biyar da muke koyi a cikin rayuwar Abubakar Siddiq radiyallahu anhu na farko na biyar din shine jam'ul qur'an tara qur'anin Allah da aka yi annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya bar duniya qur'ani an rubuta shi ba a rubuta ba amma na ba a tara shi wuri dai a rubuta ba wasu na cewa wai ba a tara qur'ani ba a rubuta qur'ani ba wannan kuskure ne har sai ya zama mai aqida ta zagin sahabbai sai ce waye ke sahabbai su rubuta qur'ani ai annabi bai ce a rubuta ba ai a lokacin da suka rubuta sun cire abun da bai musu dadi ba sun tabbatar da wani idan ka faɗi wannan Allah kake kalubalanta don Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun kuma ya ce la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid Allah ya alƙawarin kare Qur'ani idan kace wani dan adam ya zo ya cire wani abun da bai bar dadi ba ai Allah kake zargi bima'ana Allah ya gagare alƙawarin da yayi da aka Qur'ani a rubuta shi tun a zamanin sahabbai duk ayar da aka karanta aka saukar sahabbai za su taru a karanta musu wannan ayar wani ya dauko takarda ya rubuta wani ya dauko ice ya rubuta ko nawa mai kama da haka haka suke rubutawa wannan ya rubuta wancan wanda ya rubuta wancan abinda ba ai ba shine a zo wuri dai ai confiling din sa shine ba ai ba amma na komai iya rubuce tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rubuta shi akhraj al-bukhari rahmatullahi alayhi Imam al-Bukhari Allah ya masa rahama ya fitar da hadisi a cikin Al-Jami' as-Sahih nasa An Zaid ibn Thabit daga Zaid ibn Thabit kala yace arsala ilayya Abubakar Abubakar Siddiq Allah ya kara mar yadda ya aika zuwa gare ni Ba'da maqtali ahalil yamama, bayan an yi gumurzun yaki na mutanen yamama, su ne mutanen me? Banu Hanifa ake ce musu, ba Abu Hanifa ba, Banu Hanifa. Bayan an yi gumurzun yakin mutanen yamama, wa inda ku Umar, lokacin Umar ibn al-Khattab iya zaune a gefe, sai Abubakar Siddiq ya ce na zo, sai aka kira Zaid ibn Thabit, sai ya zo ga Abubakar a gefe, ga Umar a gefe, radiyallahu anhum. Faƙala Abubakar, sai Abubakar Siddiq, Allah ya ƙara masa yadda ya ce, inna Umar atani, lalle Umar ya zo gare ni. Faƙala ya ce, innal katila, lalle yaƙi, kadista harra, ya tsananta yawmal yamama, a ranar yamama, bin nasu ga mutane. Wa inni, Umar ibn al-Khattab ya ce, ni ina jin tsoro. Wa inni aqsha, lalle ni ina jin tsoro, ay yastahirra al-qatl bil qurra, yaƙin ya kai matsayin da zai sa a halaka mahaddata Qur'anin Allah. Bi ma'ana ay yastahirra al-qatl bil qurra, yaƙin ya kai matsayin da zai sa a halaka mahaddata Qur'anin Allah. Fil mawatin, a garuruwa. Fa yadhhabu kathirun min al-Qur'an, wannan zai iya sa Qur'ani da yawa ya zama ya lalace ba a same shi ba. Wanda suka haddace an kashe, ni da kai ba mu haddace ba, sai ya za a yi. Kaga an samu musifa, ku biyu kuke da cewa wannan ya haddace Qur'ani, wannan bai da haddan Qur'ani, ya haddace izu biyu. Wanda ya haddace Qur'ani, an zo an ce akwai kaza Qur'ani za a karanta, ya ce eh akwai, ko ya ce eh babu, to shi ya bar duniya. Kai da baka haddace ba, ya za ka yi an tambaye ka? Za ka ce bari mu ɗauko Qur'anin mu karanta daga farko har ƙarshe ne? To a lokacin babu Qur'anin a rubuce, a ƙirji kawai yake. Sai ya ce, ni ina tsoron wannan kisa, kada ya tafi yadda mahaddata Qur'ani, illa an yi jima'uhu, abinda ke mafita shi ne kawai musulmai su tara wannan Qur'ani ɗin. Wa inni la'ara, ya ce ni ina gani, an yi jima'al Qur'anu, abinda ya fi komai dacewa shi ne a tara Qur'ani wuri ɗaya, shi ne an yi jima'al Qur'anu. Umar ibn al-Khattab shi ya ba da wannan shawari. Kana Abubakar, Abubakar Siddiq, Allah ya kara mar yadda, ya ce fa qultu li Umar, sai na ce wa Umar, kaifa af'alu shay'an, ta yaya za a yi na aikata wani abu, lam yaf'alhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wanda manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi bai aikata ba. Fa kana Umar, Umar ya ce huwa wallahi khairun, na rantsa da Allah tara Qur'ani din alkhairi da shi. Sai rantsa wa Abubakar. Falam yazal Umaru, ya ce Umar bai gushe ba, yuraji'uni, yana ta maimaita min maganar iyata rifitin a tara Qur'ani, hatta sharaha Allahu li zalika sadri, har sanda Allah ya yaye kirjina. Fara'aitu alladhi ra'a Umaru, sai naga abinda Umar ya gani na alkhairin tara Qur'ani. Kula da wannan ya gamsar da ni a yanzu, shi yasa kai Zaid ibn Thabit nace a kira ka. Yakin da aka yi na imama, duk wanda ya san yakin zai tausaya musulmi a lokacin nan, ma bayan rasuwar manzon Allah ne da shekaru kaɗan. Aka yi gurmurzin yakin ahalul yamama karkashin jagorancin Musayda ibn Kazzab, shi ya jagoranci zamanin annabin Allah, ya huto ya ce shi annabi ne. Annabin Allah ya ce ni ne annabi, ya ce a'a ni ma annabi ne. Dokokin da ya sa ya ce na farko babu azumi, na biyu babu zakka, daman ana ake samun matsala, ya zo da sauki. Na uku ya ce sallah, kowace sallah hafsinta za a rika yi ba yadda ya dole ba ne, an rage kowace rabin ce. Na uku kenan. Sannan na huɗu ya ce shi Jibril ya ce yake kawo masa wahayi, ni ko mala'ika na sunansa Jaburu. Har ya ce an mar wahayi ga surar, ya ce an ce alfilu malfilu, wa ma adraka malfilu, la hazailun tawilun wa khurtumun kabirun. Shi ne abokan suka ce, kai wannan surar karkatar jama'a, za mu ji kunya. Gara ka bari a kan kai annabi ne, mu yi ta gumunzu ana ta da hankali. La tasma'u li hadha al-Qur'an wa la ghaw fihi. Amma na idan aka nufi waje ɗaya mawa karanta wannan, za a san ƙarya muke. To an ce giwa, me kai ki fahimta da giwa? Sai aka ce me, wai tana da bindi mai tsawo kuma hancinta na da girma. To sallah kuwa ko zakka ko azumi? Suka ce wannan ka ɓoye, zai tuna mana asiri. Kawai mu ce kawai kai annabi ne a buga. Addi'an sai turo wakilai zuwa samu annabin Allah. Tun da yanzu ka ƙi yadda, gashi mun samu kanmu cikin wani hali, za a yi sulhu. Mu raba duniyar biyu, ka riƙe ɓangare ɗaya, riƙe ɓangare ɗaya, a yi jagoranci. Annabin Allah ya ce ai duniyar ta Allah ce, kuma Allah ke bada mulki ga wanda yake so, ba ni na bawa kaina ba, yake bai yadda ba. Sai ya ɗan lufa kaɗan, bayan annabin Allah ba duniya kawai, sai aka shirya yaƙi. Sai ya sake taso da annabcinsa da zafi a lokacin. don shi yake jagoranta wanda suke mar support da sunan nake cewa Banu Hanifa sai suka bashi support sai aka zo aka cigaba da yaki da musulmai suka zo sojojin kafirai a lokacin soja 40,000 musulmai ga baki da yansu ba su ce soja 17,000 ba kuma suka fita yaki musulmai ba makamin yaki babu nutsuwa ga su a cikin halin jarrabawa ta yi yawa suka zo aka fara yakin farko karkashin jagorancin Khalid bin Walid radiyallahu anhu shi kansa Khalid a tarihin duniya tunda yake komandin yaki bai taba samun yakin da ya ji tukunna shi kansa ya ji jiki irin yakin Yamama ba don a karo na farko san da yake musulmai a dakata al'amarin ya kai makura amma iya daukan nauyin abokanan gaban ya gagare su san da ya dawo da ba ka saki shirye hikimar yaki tukunna kuma akai nasara a lokacin an ji yakin hada mata akwai ummu ummara ko kuma ummu ammara yukra'u bil fati aw bil rafi a lokacin tana daga cikin mata da suka je wannan yaki din ita kuma gabanin tana da fushi akan Musailama saboda danta Habib ya biyo ta garin da Musailama ke shugabanci sai yace wa dan nata ko ka bar addinin Muhammadu ko a kashe ka dan yace shi ya amince mutu akan addinin da Muhammadu ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam Musailama ya kama dan ta kashe to sai aka je wannan yakin Yamama da ita da kuma danta Abdullahi a gefe sai rike cewa Abdullahi ba gudu ba ja da baya da ni da kai din zamu rasa rayuwarmu a wannan yaki da ikon Allah sai Musailama ya bar duniya ana tsakiyar yaki yaki ya kai makura bayan sahabbai sun dawo da baya sun sake shiri sun sake komawa yakin sun sake danna nauyi zuwa ga abokanan gaba a wannan lokaci da ikon Allah sai hashishi yayi harbi sai samu Musailama sai fadi yana fadi kuma danta Abdullahi sai keta abokanan gaba da ikon Allah sai zo ta da shi a aiki kafin a kawo masa dauki a taimake sai zo ya kashe shi a lokacin Al-Bara ibn Malik ya jarunta ta yaki idan ya tuntare abokanan gaba kawo mutum 50 ko 100 shi ɗaya dan yayi kukan kura sai ya watsa su ga baki ɗaya yakin haka yake yakin idan ya waye gari idan yayi yana kukan kura zai fita na yaki sahabbai suka ce idan yana girgiza gaba ɗaya ba mu iya rike shi a filin yakin mu kanmu da muke da shi ba wanda zai iya rike shi ya tsaya idan ya girgiza idan ya haka sai ya kwantar da kowa sai ya fita kawai haka aka yi yakin aka kashe sojojin maƙiya addinin Allah mutum 700,000 da ƴan kai aka kashe musulmai 1,200 da ƴan kai to a wannan yaki da aka yi an kashe mahaddata Qur'anin Allah akwai Abu Hudzaifa iya daga cikin manyan mahaddata Qur'anin Allah an kashe akwai Salmat ibn Mas'ud iya daga cikin manyan mahaddata Qur'anin Allah shi ma an kashe akwai Abu Dujana wanda ya jarinta a yakin Uhud shi ma an kashe shi a wannan yakin to sai aka waye gari jama'ar da ake ji da su a haddan Qur'ani sun je sun yi shahada a wannan yaki to wannan musifa Umar ya gane yake cewa fa mahaddata Qur'anin Allah a kirji suna dabda su kare shi in suka kare to yayi za a yi na bayan su ba su haddace ba tunda da mun rubuta Qur'ani to kowa ya ka abin da ya rubuta a rika samun shedu a zo a tare Qur'anin duk abin da kanka waka kawo shedu su dikalle sannan a cikin su kuma akwai mahaddata shi kansa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ma da cin Qur'anin Allah ne haka Imam Suyuti rahimahullah yake faɗa ya haddace shi da yake shugabancin aikin zai duba abin da ka ya tabbata ko bai tabbata ba mun bin sanan da kyau na'am tayyib kana zaid yace wa Umar indahu jalisun la yatakallam Umar yana zaune a wurin Abubakar bai yin ko magana ana mun bayanin za a tara Qur'ani shi bai magana ba kuma shi ya kawo shabarin fa kana Abubakar sai Abubakar yace innaka shabun lalle kai Zaid ibn Thabit kai matashi ne aqilin mai hankali la natahimuka ba mu da tuhuma a kayinka wa kadi kunta taktubul wahaya li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka kuma kasance kana rubuta wahayi ga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana raye fatatabbi alqur'ana muna buƙatan kai ta bibiyan duk abin da ka san an saukan na qur'ani fajma'ahu ka tara shi wuri daya an jagorantar da shi ya tara Qur'ani Zaid ibn Thabit dan da mun iya daga cikin kutabul wahayi marubuta wahayin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi shine wanda ya je koyo hibr language da muke bayani a cikin kwana 15 ko kasa da haka daga farkon yaran har karshe sakatare ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fa wallahi na rantsa da Allah law kallafani naqla jabalin min aljibali da dai Abubakar ya dora mun nauyin na dauko wani dutse kaman dutsen Uhud ko wani abu mai kama da haka ma kana asqala alayya mimma amarni bihi nauyin sa bai kai abin da aka mutun da yayin ba ne min jam'il qur'an da tare qur'ani a ce mun ga dutsen Uhud ka dauko shi daga inda yake ka kai shi wuri kaza yace yafi sauki gare ni da a ce an dora mun amanan tare qur'anin Allah maganar Allah zan tara yace to wancan yafi sauki a ce dai dauki dutse daga cikin duwatsu wannan yafi dan me dalili ai amana ta fi wannan nauyi me yasa Allah yace inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha sayyitimi fa amalaha al insan innahu kana zaluman jahula ai amana ta fi komai nauyi a duniya sai ce to wannan aikin nauyin sa yafi a ce mun dauki dutse daga nan wurin da kaina ba fa dutse da kake dauka da hannu ba a manyan duwatsu da kake ga sun kewaye gari yace a umarcin dauke shin kai wani ruwa ta sauki shi yasa duk mutumin kirki yana tsoron abu na amana sai dai ina kama shi gobe fa qultu nace kaifa taf'alani shay'an lam yaf'alhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nace sai yaya za ku yi ku aikata aikin da annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi bai aikata ba fa qala abubakar abubakar yace huwa yin hakan wallahi na rantsa da Allah khairul alkhairi ne yace falam azal uraji'uhu ban gushe ba ina ta maimaitawa Abubakar yayi rafi abinda annabin Allah bai ba yace hatta sharaha Allah sadri har san da Allah yayi mun irjina lilladhi sharaha lahu sadr Abubakar ta irin yadda yayi kirjin Abubakar wa Umar da Umar yace sai ni ma na gamsu shi yasa duk munakasha idan aka yi ta in don Allah yake sai an samu matsaya dai a kayan ta abin da ke hana samun tarayya akan sabani wallahi al'adim shine kawai a samu wannan na son gaskiya wannan na son ƙarya ko wannan yana so ya bi gaskiya wannan iya son sarrai ko wannan na son gaskiya ko wannan na kare al'adarsa ko wannan na son gaskiya ko wannan na kare bid'a ko wannan na kare gaskiya ko wannan na kare shirka amma in Allah muke nufi duk sabanin duniya na musa Qur'ani da hadisi za su yi hukunci يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ان دي من مير زوا ga Allah da manzon Allah duk mushkila a duniya da ikon Allah akwai solution dinta babu kokonto ga wannan sai ce fatatabatul qur'ana sai ne tabibiyan qur'ani ajma'uhu ina tara shi minar riqa daga jikin fatu da aka rubuta Qur'anin wal aktab da kuma jikin kasusuwa wal usub da kuma itatuwa wasudurir rijal da kuma kirazan muhaddata Qur'anin Allah za a kawo fata anan wurin ga aya kaza an rubuta za a kawo itin dibino can ga ainihin ayoyi kaza an rubuta za a kawo kasusuwa ga sura kaza a jikin kashi an rubuta saboda babu takarda irin ta yanzu wannan fata ita ce takaddar tasu sai kuma wanda ya haddace Qur'ani shi ma na iya bijiro da abin da ke kirjin sa ya kawo shedu guda biyu masu karfi na cewa an saukar da aya da sannan su ma su habba akwai ba da Qur'anin Allah in tana cikin sani ayar fa da suke cewa sai an kawo shedu biyu ba wai sun san babu ita ba sun san akwai da amma babin adalci sai kawo da sheda ko da mu mun sanin ba za ta a wannan kowa san ta rubuta ba a kawo shedu saboda in za a aiki na adala to ba a cewa wane ne kawai kowa ya zo da hujja na'am yace hatta wajadtu min surati tauba ayataini har na samu a karshen surati tauba ayoyi guda biyu ma'a khuzaimah ibn thabit tare da khuzaimah ibn thabit amma na yace lam ajidku ma'a ghayrihi ban samu wannan ayoyin tare da wani sa ba sai ga sahabi ɗaya shi kadai yazo da ayoyi biyu sune laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhiriha laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim so wannan sune ayoyi guda biyu sai aka samu da Khuzaimah ibn Thabit ko ma bayan sa ba a samu ayoyin da kowa ba sai a wurin sa shi kare to anan an samu mushkila an karbe su ko ba karba ba an karba muna karanta su a Tauba aya ta 128 da 129 me yasa a karba wurin sa shi kare bai da sheda a karba kallan saboda an san kowane sahabi adali ne jazakallahu khaira wannan uzuri dai amma bayan nan akwai magana na ilimi sosai akai to hikimar da ke ciki dalilin da yasa aka karba hannun Khuzaima ibn Thabit radiyallahu anhu akwai lokacin da annabin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi cinikin doki da wani balaraben kauye bayan sun kammala cinikin sai yake bari ya bashi kudin a kawo kudi a irga a bashi kudin sai balaraben kauyen ya koma sai ya gaba da cewa zai sai doki ana kiran ka baka kudi kana kiran wa zai sai doki sai annabin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sahabbai wannan dokin fa na yi cinikin sa zan biya ne kuma yanzu iya tambayar wa ne sai doki sai balaraben kauyen ce na shaida a cikin sahabbai ba wanda ya san abin sai kowa shiru ba shaida sai Khuzaima ibn Thabit ya ce ni ne shaida sai ce me hujjan ka na cewa kai shaida ne sai ce bi tasdiqika ya rasulullah gaskata ka da nan ya sa abin da ka faɗa ban da kokonto a ko ina a duniya zan tsaya ne shaida in ka faɗa magana ni shaida ne ko bai a ku bare ni ba saboda gejin imanin sa in dai ka faɗa ya ce ni shaida ne a ko ina annabin Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi yace tasdikin da yayi shaida daya a matsayin sa na magana da yayi shaida daya zo me shaida biyu sai ana ce masa bushahadataini ma'aboki shaida biyu shi a cikin sahabbai Khuzaima shaidan mutum biyu yake dauka saboda ababin shaida fa illam yakuna rajulaini fa rajulu wa mar'atani to shi saboda wannan sai zama shaidan mutum biyu yake dauka don an ce bushahadataini ne hadithin iya cikin sunan Abu Dawud rahimahullah iya cikin sahih sunan Abi Dawud na Al-Albani rahimahullah to da wannan sai aka ce to ai annabin Allah ya ce shi dushahadataini ne to tunda dushahadataini ne abun da ya kawo shi da matsayin mutum biyu ne ai bayan nan akwai ayat da shi kadai ya kawo ta inda aka samu saki samu ta huto sai akwai kuma ayoyin Qur'ani a cikin hadisai kai ita ce minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi فمنكم من قضى نحبه ومنكم من ينتظر وما بدلوا تبديلا wannan ayar ma shi ya fara kawo ta daga baya dai aka samu ta zo a hadisai to da haka da laqad ja'akum lakum min almu'minina Khuzaima ibn Thabit radiyallahu anhu shi ya kawo kuma ana kiran sa dush shahadatani shine dalili sai aka karbina sa na'am fa kanat as-suhuf sai kasance takaddu allati wanda jumi'a fi al-qur'an aka tara qur'ani a ciki inda Abi Bakar suna wurin Abu Bakar hatta tawaffahu Allah har Allah ya dauki rayuwar Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu original copy na Qur'anin da aka rubuta yana hannunsa sannan akwai magana da malaman Qur'ani ke kamar Sheikh Sayyidi Muhammad Al-Amin atirahullah rais kitabul qira'at na Jami'atul Islamiyya yace lokacin da aka zo tara Qur'anin an hada group biyu su aikin ga group din Zaid ibn Thabit anan ga group din Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu anan gefe sai aka ce kowane tsara Qur'ani sai suka je suka yi ta aikin kowane gurub na aiki ba ruwansa da ɗan uwansa da suka kammala tsara Qur'anin daga farko har ƙarshe tun daga alhamdulillahi rabbil alamin zuwa minal jinnati wan nasi a wuri dai suka yi sabani wuri dai tun daga farkon Qur'ani tare da cewa kowanne suna aikin su ba ruwansu da ƴan uwansu shine wannan suka rubuta sari'u ila maghfiratin min rabbikum cikin ina Ali Imran wannan suka rubuta wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wannan sun kawo bi ziyadatul wawi wannan sun kawo ba wawi wannan shine sabanin a lokacin sai aka dauki rubutun Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu saboda shi balarabe ne ba quraishi kuma qur'ani ya sauka da lahajar quraishawa ne shi kuma ibn Mas'ud ba quraishi bane to amma tare da wannan abun da ke bayyanuwa gare su wannan ikhtilafur riwayat ne saboda har yanzu in kace wasari'u wa riwaya ne qira'ar hafsu ne in kace sari'u fa ko imamu warsu na karanta da sari'u ila maghfiratin min rabbikum to raka wannan ikhtilafur qira'at ne ba to kuma anan da aka fara daukan sabani saboda kirawoyin akwai su wata kalma an kira wata kira sai ka dauka ba qur'anin bane in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu wata kira ce me فتثبتوا كوكما يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وناتي قل فيهما إثم كثير ومنافع للناس هو الذي أرسل الرياح بشرا وذلوا أتمي بشرا دوك أنا سامو إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم ورشو حبسوا أنأمت عليكم imam Kisai haka yake karantawa an amta alaihi mu imam Kallon haka yake karantawa sai ka dauka sabani ne amma kuma kowanne daga bakin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da yace anna alqur'ana unzila ala sab'ati ahadin faqara umma tayassara bi sura ga wannan ikhtilafu riwayi na aukuwa har ababin adadin ayoyi aya kaza a qira'a kaza ayoyi kaza ne a qira'a kaza ayoyi kaza ne to wannan shine al'amari yadda ya faru ta alqur'ani koda wani zai zo da jahilci ya soki sahabbai to jahilcin yasa yayi wannan amma nan abinda malaman sunna ke fada tun farko ai da rubuta qur'anin ba amince da shi ba da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce sahabbai kada ku rubuta amma bai hana rubutawa ba ana rubutawa a jikin ice a jikin fata a jikin kafusuwa ana ajiyewa dai kenan na biyu kai ka rubuta ana rubuta bai hana mu cewa ka kawo naka na kafa na baka na waka kafa ba abinda aka hana ciki lokacin sahabbai dai saboda ƙarfin memory su kowa ya fi damuwa ya sanya qur'anin a kirjinsa wannan shine sai kaga suna dukan kirji suna magana do magana da burma sun yake wallahi ma nazalat ayatin fi kitabillahi illa wa ana a'lamu ayna nazalat wa a'lamu fi man nazalat law anni a'lamu ahadan a'lamu minni bi kitabillahi sanalukul mutila ataituhu yace na rantsa da Allah babu ayat da aka saukar qur'anin Allah face na san a ina aka saukar da ita face na san akan wa aka saukar da ita face na san a wani wuri aka saukar da ita yace a duniya bayan wafatin manzon Allah in akwai mutum ɗaya a duniya da zan haura kuma ni je gaban sa neman ilimin qur'ani yace wallahi tallahi da raje koyo qur'ani da wannan shi zan ilimi bai da ƙarshe yawa in kana jin ilimi wai ka gama karatu to baka fara bane duk wanda ke karatun yafi kowa gane shi ba abun da yayi ba abun da yayi a ciki kai kake ganin sai amma shi a san bai ba don kada kai wajen kanka yawa in kana cikin babin ka san wasa kawai kake wa kanka amma na al'amarin ilimi ba a tinkaho a kanka wannan sahabbai kenan to duk da wannan suna rubutawa sun su mun bai sanin da kyawu baya ga nan kuma hujja na biyu ai Allah cewa yake yi الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته دوك كتاب كتاب ميزاك كتاب أشي داما أفري داما هذا شو بيدا إن داما بذيها الوجه ميزاك كتاب إنا فاتا أنقاني تنقصني الله إلهي للتافي لأك سوكار قليك a shekenan daman ubangiji ya saukar da shi a matsayin littafi mun bace nan da kyau akhraja abu ya'la an ali abu ya'la ya fitar da hadisi daga ali ibn abi talib radiyallahu anhu na'am thumma inda umar sai qur'ani ya koma wajen umar ibn al-khattab radiyallahu anhu hatta tawaffahu allah har allah ya dauki rayuwarsa thumma inda hafsata binti umar radiyallahu anha bayan nan sai koma wajen hafsiyar umar daga wajen Abubakar yana rasuwa sai khilafa ta koma wajen wa Umar da gaggawa sai a kawo to bayan rasuwar Umar an dan samu jinkiri gabanin mika shugabanci saboda gaskiya shugabancin Abubakar da Umar radiyallahu anhu ma bi zahirin nafsi ne zahirin nafsi na hadisi shi ya ba su shugabanci amma na shugabancin Usman da Ali radiyallahu anhu ma ya auku ne a bangaren shura da ya faru tsakanin su Umar zai bar duniya shi yayi shura na mutane shida wane kai ne kaza wane kai ne kaza wane kai ne kaza haka yi shura ya ware sahabbai irin su Abdullahi ibn Abdurrahman ibn Auf su Talha ibn Ubaidillah yace ku ne ai shura in na bar duniya sai ku duba waye jagora to wannan yasa Qur'anin yana da sai koma wajen Isa Hafsa saboda daman babu wanda ake zamanin cewa shine shugaba su suka yi zama suka ittifaqi kai shugaba shine Uthman ibn Affan radiyallahu anhu mutanen shura guda shida wa shawirhum fil amri وامرهم شورى بينهم نعم اخرجه ابو يعلى عن علي ابو يعلى يفتد حديثي daga علي بن ابي طالب قال يتي اعظم الناس اجرا في المساجد wanda yafi kowa lada a cikin qur'ani a duniya abubakar shine abubakar yace anna ababakar lalle abubakar kana ya kasance awwala mutumin farko man jama'a alqur'ana wanda ya tara qur'ani baina lawhayn tsakanin bango guda biyu wa yake fara wannan Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wannan maganar bakin sa ne a shekenan ba amal laifi ba khawfuhu min tanawul alharam tsoron Abubakar Siddiq Allah ya kara mare da wajen cin haramun a duniya yadda yake da taka tsantsan shin abin da yake ci halal ne ko haram akan wannan ake magana. Kala Wuhayb bin Ward, Imam Wuhayb bin Ward yace law qumta qiyamat sariya, da za ka tsaya tsayawan sariya shine umudal masajid ko kuma umudal masjid, wannan ginshikan masallaci, inda za ka tsaya musulunci tsayuwa daram kaman yadda filas na masallaci ke tsayawa, ma nafa'aka wannan ba zai amfane ka da komai ba, hatta tanzura ma yadkhulu batanaka a halalun am haramun, har sai ka kula da abin da ke shiga cikin ka, shin halal ne yake shiga cikin ko haramun, dan saboda tsabar tsayuwa kawai ka tsaya yadda ka san filas, in ka tsaya sallah ko motsi ba ka yi, yace duk wannan hayaniya ne da ban kaura, sai ka duba shin abincin da kake cin nan halal ne ko haramun, wannan shine abin da zai amfane ka. Banda wannan Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu ya cikin jama'a guda goma da aka ba su sa da suke da aljanna to suna duniya, yace wa annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi, is'alillah hayyajal li musaba da'awa, ka roka mun Allah ya sa in zama mai karbabbiyar addu'a, daga nan addu'a Allah ya karba, sai ce tashir batanat ka kun musajabar da'awa, ka tsarkake cikin ka sai Allah ya karbi addu'arka, ka tabbatar da cewa halal kake ci, in kana cin halal in kace Allahumma taqabbal minna sai Allah ya karba. Amma ba zai yi mutum ya ci haramun, ya yi 419, ya yi munafurci ya ci abinci kuma ya ce dai addu'a Allah ya karɓa ba, wannan la hadha khairu mumkin, abincin da muke ci iya da tasiri wajen karɓan addu'ar mu. Kana Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab Allah ya kara mare da yace kunna nad'u tis'ata ashar al-halal makhafatan wuqu'u fil haram, yace mun kasance muna barin tis'ata ashar shine tis'an a ashar, kashi tara cikin goman a ashar na halal ba fa haramun ba, tsoron kada mu auka cikin haramun. Al a ashar, kalman al ushur shine a raba abu ɗaya gida goma, kalman al a ashar shine a raba abu ɗaya gida ɗari, in ka raba abu ɗaya gida ɗari ya zama a ashar, in ka raba ɗaya gida goma ya zama al ushur, to sai ya ce muna bari kashi tara cikin goma wannan abun kashi ɗari ɗin na halal tsoron auka haramu, bi ma'ana muna haƙura da halal kashi 90 cikin ɗari, halal ne mun san halal saboda tsoron kada mu auka cikin haramu, sai mu haƙura da halal kashi 10, kashi 90 sai mu bar shi, mun san halal ne, me yasa muka bar shi, muna tsoron kada mu je cin sa mu auka haramu, idan naira 100 ta zo sai a aiki da 10, ana guduwa ta halal ce, amma na mun guji 90 na halal, dalilin me, dalilin muna jin tsoron kada mu auka cikin haramun, ba kawai haramun din ba fa, ba kuma fa shubha ba, ba shubha babu haramun, halal ne kiliya guda 100, sai mu bar kashi ainihin 9 cikin 10 sa dan tsoron kada mu ci haramun, shine sai mu bar 90% din halal mu yi aiki da 10% na halal. Wata hake sayyidatu Aisha radiyallahu anha, Aisha Allah ya kara mace da tana hakaitowa, an Abi Bakar daga Abu Bakar, fataqul tana cewa kana li Abi Bakar Siddiq radiyallahu anhu gulaman, Abubakar Siddiq Allah ya kara mare da iya da wani yaro, ya khuruju lahu kharaja, yana fitar da ainihin haraji zuwa gare shi, gulam din bawansa ne, sai yan tashi yace kullum ka kawo mun kashi kaza na abin da ka samu, idan kai na tsawon lokaci kaza na yanta ka kai da ne ba bawa ba, kana iya bawan ka wannan yanzu, sai ka ce na baka wata ɗaya ko wata biyu, kullun idan ka samu ka je kai aikin karfe sai ka raba abin da ka samu biyu sai ka bar rabi, idan kai wannan na wata ɗaya ko wata biyu kana cin rabi, to na yanta ka yanzu, to sai ya wani bawan Allah haka ka riga kawo mun haraji na yanta ka, to yanzu ga mutum yana muku haraji ba kuma bayi ba. Wa kana Abu Bakar ya'kulu min kharajihi, Abubakar Siddiq ya kasance yana cin harajin wannan yaron nasa, sai ya je ya kawo sai ya ci, fa ja'a yawman bi shay'in, sai ya zo da a wani wuni da wani abu, fa akala minhu Abu Bakar, sai Abubakar ya ci, yadda kissa take kullun idan ya je ya kawo mar harajin sai ya kawo ko abinci sai ya ce ina ka samu wannan, sai ya ce na yi da ko aka bani, sai ya ce to Allah ya saka mal alkhairi, sai ya ci gobe na ka samu wannan, sai ce na ja ruwa ne aka biya ni aka ban abincin, to Allah ya saka alkhairi, jibi na ka samu wannan na yi noma ne aka biya ni, sai yana jin kullum halal yake kira, ran nan sai musulmin ya zo masa da wata abu abinci, Abubakar Siddiq bai tambaya ba, sai ya ci, kuma ranan ne kadai bai tambaya ba, ka san akwai kawaici, dole wani abu idan yayi yawa sai ka danyi kawaici, saboda kaga kullum mutum halin yake kawa, to sai kawaici ki to ba damuwa sai ya ci. Yana ci da ya gama faqala lahu al-ghulam, sai shi wannan yaro yace atadri ma hadha, ka san yanzu me ka dura kuwa, wannan abin da ka kai yanzu ka san menene kuwa. Faqala Abu Bakar, Abubakar yace wa ma huwa, to menene, ga breaking news kenan, ga wata babbar magana. Kale yace kuntu takahantu lil insani fil jahiliya, nayi wa wani mutum bokanci ne a jahiliya, tun gabanin zuwan musulunci in ce ni boka ne na san gaibi, na masa wani 419. Wa ma uhsinu al-kihana, kuma ni ban kasance na iya yin bokancin ma na jahiliyan ba, amma jahiliyan ni 419 nayi, amma bokancin ma ban iya ba. Illa anni khada'tuhu, sai dai kawai cewa ni na masa yaudara ne. Yukhadi'una Allaha walladhina amanu, na yaudare shi ne. Falakiyani, sai ya gamu da ni a yanzu bayan mun shigo musulunci. Fa atani, sai ya bani. Lizalika, saboda haka, haza wannan alladhi akalta minhu, wanda ka cin nan daga wannan abun ka ci. Ka ci kudin bokancin jahiliya ne, kuma jahiliyar ma bokancin da ba iya ta ba. Kaga wata mushkila. Fa adkhala Abu Bakar yadahu, sai Abu Bakar Siddiq, Allah ya kara mare dai haka da hannunsa a bakinsa. Faqa a kulla shay'in fi batnihi, ya ama yadda duk abincin da ke cikin sa. Ya kai level da iya zauna akan kujerar mulki, ya kawo ruwa yadda gajarta ce. Yana zauna a kujerar mulki yana ama yadda abincin har ya kai matsayin da ya fita a hayyacinsa kamar ya suma. Ya fadi kasa akan kujerar yana ama yadda abincin, yana amayarwa, yana amayarwa. Jama'a da ke gefen sa ke cewa Abubakar, wannan abinci idan akwai wanda ya saura a jikinka bai wuce loma ɗaya ba. Sai ce wallahi tallahi, idan loma ɗaya bai saura, ina da yaqinin idan na kwakulo loma ɗayan numfashi na zai biyo ta. Yace wallahi zan cire ta, sai dai in na cire numfashin ya fita. Loma ɗayan nan yace wallahi zan cire. Don haka ku bar maganar wannan shawari, ba zan bar wannan abinci a jikina ba. Yace raji manzon Allah, yace duk jikin da aka gina shi da dukiyar haramun wata ta fi dacewa da shi. Don haka loma ɗaya zai gina min jiki, Allah zai iya kai ni wuta akan wannan. Don haka ku bari, gara in cire lomar ƙarshe na mutu ya himu sauƙin je wajen Allah, babu lomar a jiki ba. To yanzu sai a ce haramun, sai a baka, sai a ce kai in ta zo hannunka ta zama halal. To aya nan ba shi ya yi ba, amma kuma ya ƙi amincewa ce. Ina fata an gane, ɗaya kenan. Na biyu, haƙƙinsa fa aka biya shi da wannan, amma duk da wannan ya ama yadda haramun ba. Haƙƙinsa fa aka biya shi, amma bai haƙura ba, ballantana abin da aka mutum zai riƙe. Wannan akwai musifa mai girma a cikin mu kiyaye. Wannan hadithi Imam al-Bukhari rahimahullah shi ya kawo shi. Al-kharaj, ma'anan kharaj shay'un, wani abu ne. Yufriduhu al-maliku ala 'abdihi, wanda ya mallaki bawa yake farlantawa akan bawansa. Yu'addihi ilayhi kulla yawmin, bawan nasa na kai wannan zuwa gare shi a kowane wuni. Mimma yaktasibuhu, daga cikin abin da bawan ke nemowa. Sai ya kawo mun percent kaza a cikin kashi kaza. Wa baqi kasibihi, ragowar abun da bawan ya nemo, ya aquduhu li nafsihi, wannan sai ya rike wa kayansa. Sauran na mai gida, kashi 50 na mai gida, kashi 50 naka, ko 40 na mai gida, 60 naka. Shi yasa Muhammad bin Sirin, Allah ya masa rahama, yace lam a'lamu ahadan, ban san mutum ɗaya a duniya ba. Istaqa'a min ta'amihi, wanda ya ama yadda abinci akanahu da ya ci, ghayra Abi Bakar, ko bayan Abu Bakar Siddiq, Allah ya kara mar yadda. Yace ban san mutum ɗaya da ya ama yadda abincin da ya ci a cikinsa ba, in banda Abubakar. Yace ba zai bar wannan abinci ya zauna ba. Wannan magana Imam Ahmad bin Hanbal, Allah ya masa rahama, ya kawo da cikin littafinsa na Al-Mufnad. Za mu iya karanta infaquhu fi sabilillah ko yaya? Na'am, muna da minti nawa? Kai, to ai ba zai yi ban da minti shi. Ba zai yi ban da minti 15 ne. Na'am, a iya kwana a nan wurin? Za mu tashi a kan ciyarwansa don Allah. Bil hakika wannan madarasi ne mai muhimmanci, taimakon addini da dukiya, irin yadda sahabbai suka yi. Nasa iya daga cikin wanda suka fi na kowa abun mamaki a cikin sahabbai da. Don haka iya da kyau mu sani, kuma in mun san ciyarwan nasu, mu yi ƙoƙarin kwatantawa, mu rage yin kyauta yadda muka saba yi na rowa naira 10, naira 20, naira 50 idan ana neman taimakon gina masallaci ko makaranta. mu rika taimakawa addinin Allah mu kanmu mu gamsar da cewa mun dauki abu da yawa cikin dukiyar mu bayan za a kira sallah karanta abin da ya saba ga tambayoyi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم كما يدل من كثير فرقه وتدمي تنبايا إدنغين تنبايا غرغرني يداتي لأينهم درسي وكذا دكتار تنبايا ونفكي قبانا كذا قد إيتي ita ma ba ta da alaka da hadarin kai tsaye sai dai akwai muhimmancin mallan yara dan ƙara bayani akai musamman ma kamar azumin da aka yi yau yana cewa kila assalamu alaikum wa rahmatullah sual kila anna aisha radiyallahu anha tasumu dahraha kullahu illa yawmaini yani al'idaini hal sabata hadha alqawl am huwa haqqun
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يروى مثل ذلك من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أنهم كانوا يصومون الدهر كله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لقد ذكر مثل ذلك في حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهكذا في بعض أيام عثمان رضي الله عنه وهكذا في حياة عائشة كما قلت لكن اختلف العلماء رحمة الله عليهم في تصحيح أو تضعيف هذه الأقوال والقول الراجح أنه لا يجوز للإنسان أن يصوم حياته كلها لأن هذا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المهم هو أن يصوم الإنسان في بعض الأيام ويفطر في بعض الأيام أما هناك نص واحد الذي رفع درجته إلى قرب درجة الحسن أقول في حياة عمر رضي الله عنه على أنه كان يصوم الدهر هذا القول له إسناد قوي على أنه كان يصوم أيامه كلها وإن شاء الله تبارك وتعالى إذا قدر الله وصولنا إلى شخصية عمر سنناقش على ذلك ما تيسر أما الآن فمن الواجب على كل إنسان أن يصوم ما تيسر لا يصوم أيامه كلها مفهوم؟ طيب
sai wannan yake cewa kamar yadda aka yi a yaƙi na ahlu ridda shin ya halatta yanzu a yaƙi yan shi'a
to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan mushkila tana da girma a zamanin manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi akwai masu aqidu munana kamar yan khawarij wanda yake nasu ya bayyana su duba cikin majmu'ul fatawa duba cikin al-aqidatul wasitiyya sharhan Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah musamman mujalladi 2 da rubuta ya kira su da cewa hanyoyi ne wanda suke zaka gansu sun iya sallah in kaga sallar su karena taka in kaga azumin su karena naka amma na ba musulmi bane suna fita a musulunci yadda ka san kibau ke fita idan aka harba ta duk da wannan kai tsaye bai ce a yake su ba amma dai ya bayyana matsayin su to kula da wannan yasa malamai wasu suke da taka tsantsan na cewa sauran ainihin aqidu a kaid kai tsaye ba ma iya fitowa mu ce a yake su ba sai dai a ci gaba da da'awa don su gane addinin Allah duk dan shi'a idan ka kusance shi kana bayyana mar addinin Allah da ikon Allah zai gane shi mafiya yawa ana samun su da son addini ne ko ba son addinin ba sai a ja mutum a dauki shekarun sa na samarta gashi da son addini gashi da son Allah sai a ribaci wannan samarta ta sa a ja shi zuwa ga sabawa Allah idan muka kusance su da bayyana musu muhimmancin bin sunna abubuwan da suke marasa kyau da ikon Allah za a yi nasara a cikin wannan banda wannan wajen yaki akwai wanda suke ganin idan ma za a yaki ba irin wannan ake yaka ba akwai jama'a da suke ƙaryata wani rukuni daga cikin rukunan musulunci suna ga wannan ana iya yakar su kamar wanda yace ba sallah ko suka ce babu zakka ko ba azumi saboda akan ɗaya daga cikin arkanul islam Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yayi mun ban jona da kyau wannan shi yasa Shehu Usman dan Hodiyo Allah ya ji kansa ya yaki su ba wa jangwarzo akan me tare da suna sallah suna azumi amma kuma ya yaki su me dalili saboda akwai daga cikin ruku da musulunci da suka warware shi haka yaki da su wallahu ta'ala alam
daga karshe ne wanda littafin da ya fice rana an kawo littafin an kawo dan haka in yana nan sai zai samu hakan lada.
Wa alaikum assalam. Na'am. To wannan ai allahu ne la yu'akhidukum allahu billahu fi aymanikum cewa wallahi manzon Allah zai dawo rantsuwar da ka firgita kai ta ko kuma ba niyyar yin abu kai bai auku gare ka ba tare da ka samu control bar ikon Allah babu kafara akan ta idan ce rantsuwar lahu kamar yadda Imam Shafi'i rahimahullah ya bayyana dogaro da hadisi na Aisha radiyallahu anha ka duba ko cikin radul azan da ka samu karin bayani akan wannan na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahmatullahi alaihi so wannan shine abin da yake fahimta insha Allah rantsuwa ce ta allahu. Wa alaikum assalam. Na'am. 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 Kiranta sayyidatu Aisha to barin sunan shi yafi inganci na sayyida din saboda kalman sayyid musamman ya dauki ma'arifa ba a cika sha'awan jingina shi zuwa ga dan adam ba. In muka duba cikin littafin Al-Qawa'idul Musla fi sifatillahi wa asma'il husna na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen Al-Wahidi At-Tamimi rahmatullahi alayh akwai hadisi da Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah ya hassana wanda wani mutum ya zo ana masa alkunya da Abu Sayyid baban Sayyid annabin Allah yace a'a As-Sayyid huwa Allah Allah shine As-Sayyid so in kace Abu Sayyid ya zo baban Allah sai ya hana shi yasa ya zama a cikin sunayen Allah da ake cewa cirewa cikin nassin hadisi akwai as-sayyidu dan ka duba cikin al-qawaidul musala ana yace dan adam abdus sayyid to wannan yasa wasu daga cikin malamai ke da kyama na aiki da kalmar as-sayyidu musamman da ma'arifa zuwa ga dan adam namiji ko mace kalmar aiki da ita mun duba ko cikin littafin kitabut tauhid na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alayh ana ma ran yi magana akan aiki da irin wannan sunaye so da haka magana mafi inganci tarkuhu aula والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو ما عندي بالله التوفيق والله أعلم.